أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يد متسابقة دعاء وانا مثلا شمي البركة إن شاء الله آمين نا النور لكينا متسو أبو جادا تفسير القرآن من جرمى bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala da mu cigaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon karanta Qur'ani daidai ya bamu ikon fassara Qur'ani daidai sannan Allah ta'ala ya taimake mu wajen aiki da abin da Qur'ani ke karantarwa muna ƙara mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka addu'o'i da muke yi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji ɗan iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ya haɗa fuskokinmu da su a gidan aljanna yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na 13 a wannan wata na Ramadana hijirar shekara ta 1439 insha Allah ta'ala muna cikin sura ta 2 daga cikin jerin gwanon surorin Qur'ani daga sama wato suratul Baqara aya ta 144 ina ga aida an kunna gonkar ya ina ga kaman fanin wannan baya hawa kaina kada wajen yayi zafi sosai kuma kada dan maslaha ta ne kadai kada dan maslaha ta ne kadai kuma a takura musu zan yi hakuri babu damuwa insha Allah amin ya rab juriya ne da jiya yau yadda nake ji ya kai a hakura da karatu amma ina da ɗabi'ar ba ni so na ga an yanke yawwa ni na san me nake ji amma dai ba ni da haƙurin uzuri kaɗan ya hana a yi karatu wani ɗan uwa zai yi zo wai malam ya rage shan ruwan sanyi na cikin ali da ban bada ma shan ruwan sanyi ne da ban tuntunin mahaifiya ta Allah ya ji kanta ta ce kada in sha ruwan sanyi ina ji tun da ta faɗa in dai ba ban sani ba har yau ban san da na ƙara shan ruwan sanyi ba yawwa to bin hakika wannan ba bada ma sha amin ya rabb amin ya hayyu ya qayyum Allah ta'ala ya rufa mana asiri zamu tashi kan aya ta 144 insha Allah ta'ala babu laifi mu fara da abin da ya tawaka na tambayoyi ko da ya kadan ne sai mu shiga karatu da wannan yake assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yace Allah ya kara wa malaki imani da ikhlasi
amin ya hayu ya qayyum da ku gaba daya. Malam tambaya ta ita ce na kasance ina shan magani da zai hana ni jin yunwa a lokacin azumi kuma na saba da yin haka. Ran nan sai na makara ban yi sahur ba sai na shiga wani hali na dole. Yasa na ajiye azumi don Allah malam menene matsayin maganin da nake sha da kuma matsayin azumin da na ajiye wanda na sha. Ina ga maganar shan azumi idan yunwa ta yi tsanani ko kishirwa mun amsa a tafsirin baya. Don haka ba zan maimaita ba. Idan ya kai malamai sun ce kamar Ibnu Qayyim rahimahullah, yunwar da ta kai za ta iya raba mutum da rayuwarsa ko ta wanzar masa da wata cuta da ake tsoro, ya halatta mutum ya ajiye wannan azumi din. Don haka ba sai na maimaita wannan ba. Bangare na biyu shine tambaya akan shan maganin rage yunwa. Ina fatan baka faɗi wacce take sha ba, kana sha da rana ne? Inda rana ne kai tsaye haramun ne, ba dama ka sha wani abu kana azumi. Idan kuma kana sha ne lokacin sahur kamar yadda na san masu ɗabi'ar shan maganin suke yi, musamman ƙasashe na Turawa da Laraba, musamman Turawa da suke dogon azumi, wannan malamai na Musulunci suka ce yana halatta. A cikin sharhul mumti ala zadul mustaqni na Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, juz'i na 6 shafi na 255, yace maganin da ake sha sunansu Ramadan tablet, ana ta tablet din Ramadan. Yace ga wanda azumi yake wahalar da su dan akon da yake galabaitar da su da yawa, ko kuma wanda azumin yake da tsawo. Yanzu haka akwai kafashen da ke azumin awa 21, daga sahur zuwa buɗe baki awa 21 ake. Zama mu a Turai da iyalaina mun sha yin azumin awa 20, saboda mafiya yawa akwai lokacin da muna yin buɗe baki karfe 10:00 na dare ne, karfe 1 kuma asuba ta yi. Ka duba tsakanin. Yanzu ka je irin kasashen irin su Denmark, wajen Copenhagen, irin wajen su Sweden, su Norway, babu ne mai sauƙi sai azumin awa 20, awa 21. Idan ka je ɓangaren Burtaniya, wajen Scotland, can ɓangaren Aberdeen da makamantansu, abu ne mai sauƙi kai azumin awa 20. Kai azumi ka ga magariba karfe 10:30 za ka wuce na gari, rana tana nan a waje, tana nan dau tana kallon ka. Kuma karfe 1:30 wani lokaci zuwa karfe 2 gari ma ya riga ya waye. So waɗanda suke irin waɗannan wuraren suna shan wani tablet da ake ce masa Ramadan tablet da yakan sauwaka wahalar azumi. Malamai na Musulunci irin Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala a cikin sharhul mumti nasa, juz'i na 6 shafi 255, suka ce yana halatta idan an sha shi a lokacin sahur ne. Yace kuma dalilin da yasa yake halatta, asali maganin iya ɗauke da wasu vitamins ne, kamar vitamin B1, B2, B6 da B12. Amfanin wannan vitamin ɗin a jiki maimakon shine idan kana azumi, idan ƙwaƙwalwarka ta rika sa ɓangaren jikinka ya rika nemo abinci ko kuma energy daga cikin cikinka hanjinka wanda babu abinci, to wannan vitamin sun suna sa ƙwaƙwalwarka ta rika sa jikinka tana issuing command ga jikin, yana nemo abinci daga wajen da kake da excess fat a jikinka. Duk inda fat ya yi yawa to sai ya zama ƙwaƙwalwar tana direct ɓangaren jikin ya rika zuwa wurin fat ɗin yana nemo ƙarfi, to sai ya zama hanjinka da cikinka yana hutawa, wanda maimakon ya zama ƙwaƙwalwar tana ta tura su cikin cikinka don su nemo abinci, to yanzu a cikin ya huta. Wannan kuma hutun cikin ya sa wannan diluted hydrochloric acid da ke dropping a kan intestine, wanda yake iya causing kamar gyambo ya kai ga cutar ulsa, cikin taimakon Allah wannan baya faruwa. To waɗannan ƙwayoyin yadda suke kenan. Ibnu Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ya ce ya halatta. Dalili kuma ya ce, in muka duba hadisi muttafaqun alayhi riwaya na Bukhari, hadisi na 1832, da manzon Allah ya ce tasahharu fa inna fi suhuri baraka, ku yi buɗe baki cikin buɗe baki akwai albarka, ku yi sahur cikin sahur akwai albarka, ku yi sahur a cikin sahur akwai albarka. Yace daga cikin albarkan sahur shine yana baka ƙarfin jiki, ba za ka ji yunwa da wuri ba. A shi kenan daman shari'a da take kai azumin ba wai manufar shine ka galabaita bane. Shi yasa azumin da ka tashi ma kai sahur karfe 4 ko 4 da yan kai, yafi wanda tun arabansa da abinci tun sallan isha. Kaga kenan a ce maslahar ka tashi kai sahur bayan saba wa azumin al-yahudu, bayan wasu maslaha da ke ciki a cikinsa akwai ƙoƙarin baka energy, jikinka ya samu ƙarfi. Don haka in akwai wani maganin da za ka sha a matsayin sahur ɗin, dan ya rage maka yunwar azumi din yace wannan ya zama halal saboda daman maslahar yin sahur daga cikin fa'idodi da yawa akwai fa'idar rage maka wahala da jin yunwa kuma wannan kwayar ita ma wannan take yi shi yasa a cikin tafin sana liqa ubadul maqtu ya bada fatawar cewa daman maslahar yin sahur bayan saba wa al-yahudu a cikin azumin su da abin da ya kama da wannan ashafin 223 yace akwai maslahar baka karbi a jiki zakan an samu wani abin da zaka sha ya baka karfi to ai babu ne ko abincin wani ya fi wani nauyi shi yasa wani idan ya tashi zai yi safar da me da shinkafa wani zai yi da kunu wani zai yi da dibino wanda sunna ta karantar cewa suhur da dibino sunna ne wanda kuma yana daga cikin maslaharsa yana baka karfi kuma bai cika karewa a jikinka ba so daga cikin maslahar kaga ai kowa da abin da zai ci idan kai kace wani ba zai sha wata kwaya da ta rage masa yunwa ba to kai da ka ci dumame da azuba a lokacin sahur ina kake da aya ko hadisi kuma kai ma ka ci ne a idan ya rage maka mai jin yunwa da wuri wannan shine maganar ai wanda ya ci tuwon shi ma da bayan hadisi ya ce a yi sahur da akwai dabarar me dabarar kada ji yunwa da wuri to kai da ka ci tuwon da miyan ka ko da wanda ya ci naman kaji ya yi sahur shi ina aya ko hadisi kaga duka babu kawai a nassin aka yi aiki da shi sadaka ana ai halin yana halatta aiki da wannan kuma in kasan wahalan kasashen ne da suke azumi ba za ka yi mamaki ba amma cikin taimakon Allah mu duk zaman da muka yi da iyalai a can ba mu taba shan kwayan ba ni ban taba sha ba gaskiya kuma na san iyalai na ba su taba sha ba hatta yara sun yi azumin ba su sha ba a cikin nan shan halal ne aka ce ba wai an ce sunna ba ne to kaga kenan babu rikici a kai na biyu kuma akwai hadisin da na Aisha radiyallahu anha da layi ta magana mai tsawo a kansa shekara da ta gabata azumin da ya fi wahala ba ya fi lada saboda awoyin da ka daɗe da azumin a bakin ka wannan ya sa da mushakkan da ka sa akwai ƙarin lada a cikinsa so idan mutum ya haƙuri ya sha wahalan kuma ya samu ƙarin lada ɗin babu laifi a ciki wallahu ta'ala a'lam wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya ce malam menene hukuncin mutumin da baya karanta Qur'ani na larabci da rubutun Arabic sai irin wanda aka yi shi da na boko wato transliteration kenan ko menene matsayinsa menene matsayin karanta Qur'ani da larabci amma kuma da rubutun boko ba fassara ba a rubuta harufan na boko ne amma da larabci ake karantawa wannan tambaya a zaman hay'atu kibarul ulama a watan sha'ban shekara ta 1999 an yi wannan tambaya zuwa gare su suka mika tambayar zuwa ga Sheikh Abdul Aziz bin Bas rahmatullahi alaihi sai yake cewa rubuta ko karanta Qur'ani ba fassaran ba da ainihin da larabci amma da harufan da ba larabci ba baya halatta sai dai ga wanda watakila yanzu ya musulunta kamar bai iya Fatiha ba sai ya yi wannan dan ya koya da gaggawa amma musulmin da aka haife shi a musulunci ya ki koyan larabci ko ya gagara koyan harufan da ake koya na alifun ba'un ta'un sa'un ya ce kawai ya koyi a b c d e f g zuwa z yanzu wannan ya ishe shi zama Qur'ani ne zai ci albarkatin harufan boko ba zai koyi na addinin ba yace wannan baya halatta yace dole ya je koyi harufan larabci yadda duka muka koya yanzu a ran ma da haka ya koya da kuke jina kan da Qur'ani da harufa ya koya akwai ran da yake koyan alu alifun ba'un ta'un sa'un da haka aka fara kowa sai ya fara da wannan in karatun tsangaya ne kuma alu an baki wau zalba alu baki lallan haku ne min jaye nu ara alu lan jaye shin bai ruwa ya dama ta nu ara zuwa ku ba su ni ara alu lallan haku ne alu na mara hakara ne min jaye nu ara alu na mara hakara ne ya ni ara alu aya alu lan jaye haka ne min jaye dan lallan haku ne ra ba mu je wallahi duk haka muka yi ta yi ba wai rana ɗaya mutum ya zama zai fassara Qur'ani ba yadda ka ji na yin nan haka aka fara daura mana allo mu yi mu koya a wanke mu tsara yi mu yi kai ta koyan harufan ka zo kana hada baki tukunna kana hada alifun da fasaha da kaza kana sai to haka kowa ya koya yace to ka'ida ne mutum ya je ya koya kamar haka yace saboda dalili akwai illoli kamar haka na farko yace kiyaye harshen larabci da kuma kiyaye ingancin Qur'ani don ya yi don larabci wa Qur'ani hidima wajibi ne akan kowane musulmi wajibi ne kowane musulmi ya ba da gudumawa wajen kiyaye ingancin Qur'ani daga cikin kiyaye ingancin Qur'ani shine ijma'in da musulmai suka yi a duk duniya ba sa kula da me kasarsu ko yaransu kowa ya daka koyon Qur'ani zai koyi larabcin ya kuma koyi furta shi da larabci yadda ake yi wannan ba karamin gudumawa kowa ya bayar ba nabi ya ce Qur'anin nan tun asali Allah ta'ala ya ce mana Qur'anin nan balarabi ne nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakun min al-munzirin bi lisanin arabiyyin mubin wa kadhalika awhayna ilayka qur'anan arabiyyan lisanul ladhi yulhiduna ilayhi ajamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan duka wadannan ayoyi suka ce mana shi qur'ani ba bahaushe bane ba bafulatani bane irin mu a balarabe to tunda fa balarabe ne larabci yake ji idan zaka karanta sai kai shi da yaren da aka daukar da shi na dalili na uku yace shine kowanne yare iya da harufan da baya tarayya da wani yare a wajen furta su yanzu misali in kace akwai a Hausa akwai a Larabci akwai ba a Hausa akwai ba a Larabci zaka ce baba anan a zanga ce bismillah misali akwai harufan da ba dai bane yanzu akwai harufan da in ka ba bature ba zai furta ba shine bahaushe zai rubuta maka dan lami da balarabe bai da wani da in kace da Hausa kake yi amma iya da fa amma ba dai bane amma bahaushe zai maka dan lami dan jummai kuma yace maka da in kace bature fada ko ka fada ba zai iya maimaita ba kuma yanzu ka tari balarabe kace me sunan ka yace dan lami daga yace dan lami saboda da yake da shi ko kuma in rayu da sai kace fa fa sai mai maka da shi fa saboda bai da wannan harafin to balarabe shi ma yana da harufan da baka da su a Hausa kamar sajin asali baka da sajin a Hausa baka da sa ulaika hum adh-dhalimun baka da za sai dai kana da za so kenan kowanne yare yana da wasu harufa nasa da in ba da yaren aka yi ba a furta su da dai lokacin da muka koma koyon Qur'ani da harufan ABCD to wannan harufan za a rasa su ran da aka rasa su kuma za a ba za a fassara Qur'ani da dai ba da wannan yake cewa sharadi ne kowanne mutum ya koyi Qur'ani da larabcin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da shi wallahu ta'ala alam wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yace malami ne nake sauraron wani quiz competition da za a bada wata babbar kyauta a satellite sai aka yi tambaya akan wata sura ne a Qur'ani wanda a kowane aya a surar sunan Allah da lafazin Allahu ya bayyana a cikin ta malam wata sura ce to yanzu aka bada kyautar ni zaka ba ko kai zaka ka ce za a bada kyauta kuma ka tambaye eh kuma ka tambaye ai da sai ka nuna mun tashar zin je in gwada ko kuma a ran ma yaje ya gwada ba kuma ka tambaye ni kuma ka ce za a bada kyauta ko baka ce ga kyautar ba kuma ka ce babba
zan ga mishi
munaba a ran ma yace zai iya gaya masa amma sai araba to ban yadda a ran ma ya amsa ba a cikin ku akwai wanda zai amsa suratul mujadila zadakallahu ilman wa imanin ita ce sura ta 58 a qur'ani wacce take da ayoyi guda 22 a cikin ta duk kowace aya sunan allahu ya baiwaita qad sami allahu qawlan lati kaga tujadiluka fi zawjiha kaga qad sami allahu walladhina yuzahiruna minkum min nisa'ihim thumma yauduna lima qalu fa tahridu ما كنا أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاتي ولدنهن وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله وأنا من باب المثال آية عشرين في أقوى آية سنة الله يا ميميتا وأنا يأتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يكارى ومانا إيماني لتكوى مانا رانا أفق وتوى كفار مغانا أكن قائدو دين توحيد أما baka bude mana su da Hausa ba malam nan Allah ka kare mana bayani so ina ga ai nayi bayanin da larabci kuma shi yasa aka ce a koyi larabcin in an koyi ai kowa ya huta ko to idan muka samu gaba da tauhidi din ko ayoyin da ke magana akai tunda tafsiri muke ba mun taru ne yanzu dan mu yi bayanin su ba zan yi wancan karon ba gabar maganan ba ne kuma yadda muke idan aya ta kai mu ko ina to anan muke zama mu baje kolin mu cikin taimakon Allah to sai kai fatan Qur'ani ya kai mu wurin da zamu samu aya da ke magana akan kadaituwar Allah ko ta zo da la ilaha illallah ko abin da ya kama da wannan insha Allah a daidai gabar sai mu tsaya mu yi bayani anan kai da kanka sai ka ce to a hakura a wuce haka ya isa amma tunda ba mu zo ba Qur'ani ne inda nan duk inda nan muke bin sa ba mu muke kai shi inda muke bukata ba, mun bar shi ne Qur'ani ya kai mu inda yake bukata. A Ramadan za mu tashi kan daidai aya ta 144 insha Allah ta'ala.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.
كذي حقيقة نرى مناغن تقلب وجهك جديا وانفسك في السماء أسنتما فلنولينك قبلة ترضاها sai muka dibitar maka muka zaba maka alƙibla wacce nake kake so kake yarda da ita fa walli wajhaka shatar al-masjid al-haram ka fiskantar da fiskarka zuwa ga ainihin masallacin harami wa haythu ma kuntum aqina kuke fa wallu wujuhakum shatara ku fiskantar da fiskarku zuwa ga wannan bangaren nasa wa innal ladina lalle ne wadanda utul kitaba aka ba su littafi la ya'lamuna wallahi suna sanin annahu al-haqqu min rabbihim cewa shi gaskiya ne daga wurin mahaliccinsu wama Allahu lalle Allah bai kasance bi ghafilin mai gafala ba amma ya amaluna daga abin da suke aikatawa. Dalilin saukan wannan aya na da alaka da aya ta baya sai ya kulu sufaha'u minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha kullillahi al-mashriq wal-maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Wannan aya alaka dalilin sauka kamar yadda muka fara bayani a darasi na jiya shine cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kalli masallacin Aqsa yayi sallah na tsawon wata 16 ko 17 wato shekara ɗaya da wata 4 ko shekara ɗaya da wata 5 kamar yadda hadisi ya inganta cikin Al-Jami' as-Sahih na Imam Bukhari rahmatullahi alaihi. Mafhum? Tayyib. To daga baya sai zama yana sha'awan ya fiskanci masallacin Aqsa yayi sallah. Muka ce dalili na farko saboda nan ne al-qiblar babansa Ibrahim alayhi salam. Dalili na biyu Yahudu suna masa gori akan cewa yanzu ai al-qibla yake kallo yayi ibada. Don haka da sannu zai dawo zuwa ga mai zuwa ga addinin iyaye da kakanni. Sai suka fara irin wannan gori din. To sai zama yana addu'a ya Allah a canja mini al-qibla daga kallon Masjid al-Aqsa daga Madina ke ne yake sallah. Yana kallon Aqsa daga Madina za ka lafi sai nake kallo. Jiya nayi tambayar ba kuma amsa ba. Aramma ne kawai ya bada amsa. Ana kallon kudu jiya Aramma ya amsa. Daga nan zaka kalli kudu. Amma daga Madina idan zaka kalli ko Masjid al-Aqsa idan zaka kalla zaka kalli arewa. Ka'aba zaka kalli kudu, Aqsa zaka kalli ina arewa. To sai zama yana sha'awan sai zama a lokacin ya kalli Aqsa yana jiya al-Qibla Ka'aba baya ce. Kuma ya san darajar Ka'aba. To sai zama bayansa take sai yana da sha'awan al-Qibla ta koma me ta koma bangaren Ka'aba. So daga Madinan ka kalli Ka'aba zama ka kalli Makka. To bayan waɗannan watanni 16 zuwa 17 sai Allah ta'ala ya amsa masa addu'arsa. Shi ne ya ka canja al-qibla zuwa ga ainihin masallacin Ka'aba da ke Makka. Wanda ya faru a cikin magana mafi inganci bayan tabi'ai sun ƙara juna ilimi a kan asadare ya faru. Wanda wasu habbai na sallah a Quba wasu a masjidu qiblataini aka zo gaya musu fa an canja al-qibla. A wannan sallah da ake a masjidin Quba sai suka canja al-qibla daga kallon bangaren arewa sai suka dawo zuwa ga kudu a cikin ruku'i ba sun tsaga daga ruku'in ba cewa laqad unzila alayhi al-qur'an layla an saukar mar da qur'ani a daren jiya an daina kallon gudun zuwa Ka'aba liman yana ruku'i sai ya juya a cikin sallar sai ya koma ya kalli bangaren kudu ya daina kallon arewa. Da wannan ake bayanin biyayyar sahabbai zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai juya yana kallo. Haka masallacin qiblatain su ma sai an same su suna sallah ana ga musu take kowa ya juya. Da wannan ake cewa ya zama masjidu qiblatain amma ko anan muka ce ya fi tabbata da cewa masallacin ku bane abin ya faru. amma in ya tabbata a matsayin kiblatayni shine wato masallaci ne mai al-qibla biyu shine kun fara sallah masalan a sallan asuba kun yi raka'a dai kuna kallon arewa shine masjidul aqsa sai aka yi ta biyun kuma ana kallon kudu masallacin ka'aba kaga a cikin sallah dai an yi al-qibla guda biyu mafhum bayyin sai Allah yace kadi haqiqa wannan ana ce masa litahqiq ne wato kamar a wajen Bahaushe kace haqiqa to a wajen Balarabe haqiqa kamar rantsuwa ne in kai magana kace haqiqa haka abun yake to Allah ne ya kawo maka kadi yana tabbatar maka da karfin magana ne kadi sai yace nara muna gani wannan litahqiq ne saboda girmamawa na Allah subhanahu wataala yakan yi magana shi kadai sai ya kira da jami'i saboda daman a larabci in ana girmamawa to abu ɗaya sai a kira shi jami'i kuma ko kai yanzu ka je gaida sarkin garin ku ayi kana magana da sarki shi kadai ne sai kai jami'i ka ce mai martaba yadda kuka ce ba ka ce yadda ka ce kuma ko malami kake magana da shi a ka'ida in ka zo bai kili su ɗalibin ilimi ana addressin malamai a matsayin jami'i ne aka ramaka Allah kamar yadda kuka karantar da mu ko kuma kamar yadda malam ya karantar da mu sai ka mai da shi a matsayin ga'ib kamar third person kenan amma in zaka ce kamar yadda kace ba zaka ce kace ba sai ka ce kamar yadda kuka ce to wannan duka menene girmamawa ne in kana addressin babba in directly kake ka mai da shi abokin zance sai kai jami'i idan baka san yin jami'i to sai kai magana da shi kamar kana ba shi labarin wani na uku ne kamar yadda malam ya ce kamar yadda aka ramaka Allah ya ce mana idan malam zai tuna malam ya ce mana sai zama ba za ka ce kamar yadda ka ce ba amma in ka ce kamar yadda kuka ce ya yi a wannan wurin to nara a nan wurin sai kawo shi a matsayin jami'i saboda nuna girma da mu'ujiza na Allah subhanahu wataala wanda kuma wannan shine ka'ida a yaren larabci kar ka ɗauki komai a larabci kamar Qur'ani Bahaushe ne a'a Balarabe ne yanzu akwai Hausa da idan kai Balarabe duk inda ya je a duniya ba zai fahimce ka ba kana tafiya in nazo ne da Hausa ga nace na sha fana in nace na sha fana me nake nufi na'am nayi fonin kaman kai YouTube ko wani abu Bahaushe Balarabe ba zai gane ba yanzu misali sai ka mai da Larabci sai ka ce sharifu tariqa misali kawai in ka ce wa Bahaushe na sha hanya ko na sha fana duk zai fahimta amma ba zai fahimta ba yanzu ka ce na gan su ta wuce jiya na sai ka ce ina bakin kasuwa Balarabe ba zai gane ba in ka ce fami stok bakin kasuwa sai zai gane ba zai gane ba amma Bahaushe da ka ce bakin kasuwa ya gane kana yana kana farkon kasuwa amma shi bai san bakin kasuwa ba kuma kana mai da kalmomin Larabci ba zai fahimta ba to ina wasu ka'idodin da ake bayani ka gane Qur'ani ba Bahaushe ba ne Balarabe ne don haka ka'idodin sa na Larabci ake yi fassara maka da Hausa da ake ana kwatanta kusantar da Hausa zuwa ga Larabci da ma'anar ta fito ne ke sa ka gane rama muna gani kuma bayan an canja anan an kawo fi'ili mudari'i ne aiki mai wanzuwa amma wa yuradu bi fi'ilul madi mun riga mun gani sai aka ce nara a Larabci idan ka aikin da ya wuce sai ka hakaito shi kamar mai faruwa kana so lokacin da ake karanta sakon ya zama kamar yanzu yake faruwa to ne kaga kadina da muna gani sai ba ka iko sawara kamar kai ma yanzu kaga ga yayin halitta yana addu'a shine kadina ra taqalluba muna ga taqalluba jujjuya wannan maqulin biki ne wa huwa mudafun wajhika mudafun ilayhi mun ga jujjuya wa fiskarka fis sama a cikin sama lokacin da yake addu'a yake bege yake jiran zuwa malaika Jibril saboda yana sauko masa da wahayi daga sama ne shi yasa yake nazala bihi ruhul amin zaka yana tsammanin wahayi yakan daga fiska sama to mun ga kana ta daga fiska a sama kana Allah Allah malaika ya zo da wahayi don a canja maka alƙibla zuwa ga Ka'aba Allah yake falad walli yannaka qiblatan tarfaha kadina ra taqalluba wajhika fi sama falan walli yannaka qiblatan tarfaha dan Allah yake fa kaga ga lamul qasam sannan ga nunul tawkin wallahi za mu jibin tarmaka falan walliyannaka ai falan wajjihannaka za mu fiskantar da kai wallahi ko falan hawwilannaka za mu juya maka wallahi qiblatan al-qibla sai kashi bin nakira nakira shine yazo indefinite a wajen bature wato shine kaman kace masallacin ko kuma kace masallaci in kace masallaci kaga nakira ne baka ce kaza ba amma kace masallacin to kana nuna ma wanda kake magana da shi ya san wani masallaci kake ne ko shi yasa da aka ce qiblatan shine ko kamar a ce masallaci ba a ce masallacin ba wannan kuma a larabci ana yi bil ta'zim don girmamawa sai a kawo abu da nakira abinda ka sani ne amma sai a kawo maka sai kaman baka san shi ba dan ne dan a girmama maka girman abu wanda yake tabbatar da girman Ka'aba falan walli annaka qiblatan al-qibla tarfa'a wacce kake me kake kauna shine tuhibbuha wacce kake sonta wacce kake yadda da ita me yasa yake yadda da ita Shaykhul Islam rahmatullahi alayhi abisa ga fahimtar sa a cikin majmu'ul fatawa yace in banda al-yahudu da an-nasara duk duniya babu wasu wanda suka ba suka yi ibada kai tsaye ta sallah da ake kristantar al-qibla fati sun kalli Ka'aba mafhum tayyib tunda annabi Ibrahim ya gina ta in banda yahudu da an-nasara babu wanda ya yi ibada ba Ka'aba ya kalla ba aran matin Ali Imran aya ta 96 saboda shine farkon gida ko daki da Allah ta'ala ya sanya
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين
وانا آية تبيت الشيخ الكفر هو الذي يجب أن يجب سوى خصوصا جكا النبا وإن بند سو يهود والنسال باب والنبا سأبا يكلابا haka annabin ba ya fi sha'awar ya kalli inda mafiya yawan annaba suka kalla suka yi ibada don Allah ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin farkon daki da Allah ya sanya a bayan kasa da aka sanya don mutane shine wanda yake masa mubarakan mai albarka wa hudan da shiriya lil alamin kuma fihi ayatun bayyinatun maqam ibrahim wa man dakhalahu kana amina kana shiga cikin sa ka zama amintacce a fahimtar Shaykhul Islam rahimahullah shine cewa al-yahudu wan-nasara daga baya ma canja al-qibla suka yi don annabi Musa da yazo yace farkon sallah Ka'aba yake kallo bayan sa aka canja annabi Isa da yazo yake ibada Ka'aba yake kallo bayan sa aka canja yace da haka abinda wannan ayar ke tabbatarwa kuma tarihi ya tabbatar shine bayan ma annabawan sun wuce ne aka canja zuwa ga al-Masjid al-Aqsa amma ba wai asali da wahayi ne kai sai aka canja ba to kaddara da wahayi ne to yanzu Allah ya mai da shi zuwa ga bangaren Makka Ka'aba kenan sai mu koma wurin na'am don haka sai ce fa walli wajhaka shatar al-masjid al-haram yanzu sai ka fiskanta fa walli wannan fi'ilul amri ne wa fa'iluhu damirun mustaqirun taqdiruhu anta yanzu sai ka fiskanci shatar ay jihata ta jiha ta bangare kaza ne me na al-masjid al-haram sai ka daina kallon masjid al-aqsa kana sallah sai kalli al-masjid al-haram kalmar masjid daga kalmar sajada ne sajada ala wazani fa'ala masjidun mimun za'ida ne ya zama ala wazani mufsilun mafhum sai kalmar da aka gina ta akan mizanin masjidun a wurin malaman sarraf yana ma'anarsa shine wurin da aka gina shi don yin ibadar sallah wurin da kuma kake sa goshi a kasa sai a ce masa masjadun ala wazani maf'alun shine daidai inda goshin ka ya taba ya zama masjadun wurin da aka gina don ibada sai a ce masjidun to sai ka fiskanci masallaci kaga masjidun daga sajada ka sa masjid wurin da aka gina shi don yin sujada masjadun daidai inda goshin ka ke tabawa a kasa to kaga anan sai aka ce masjidun ka fiskanci masallaci wanda aka gina shi don me don ibada na al-haram sai aka kara al-haram kalmar al-haram masjid al-haram daga kalmar abu ne na al-hurm haramtarwa me yasa aka kira shi da masallacin haramtarwa saboda akwai abubuwa da dama da suke halatta a Abuja a Yesu ko a Gombe ko a Bauchi ko a Kano ko a Jigawa ko a Lagos ko a America amma idan aka shiga cikin Ka'aba ko aka shiga Makka ba sa halatta daga kalma saboda kalman al-hurm shine al-man'u haramtarwa shine wai ma'anan sa larabci hanawa haka masjidul haram shine al-masjidul mani masallacin da ke hana ka wasu abubuwa da in ka shigo garinsa ba za ka aikata ba. Ba ka shiga garin ka yi faranta. Hatta kisafi ba a sayarwa a wurin. Akwai ababen da a garinku za ka iya mummunan zuciya, mummunan niyya, mutum ya ce yau dai zai sha giya Allah ya tawake. Sai ya fasa sai ce kai na fasa. Amma idan mutum ya je Makka sai ce kai zai sha giya a daren yau. Ko ya fasa Ibn Abbas Allah ya kara masa yadda yake yana da zunubi. Saboda wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin yuzibhu min adhabin alim. Shi mummunan niyya kawai a cikin garin Makka idan kai ko maka yayi ma akwai zunubi. Wannan ya sa fikifin Ibn Abbas Allah ya kara masa yadda yake zaman Makka sai koma Taifa sai zai shigo Makka yayi ibada ya fita. Me yasa yace yana tsoro? Kar ya zauna a garin da tunani kawai mai muni idan ya akwai zunubi yace rayuwa a wurin akwai aiki. Wannan fikihun sa ne sahabbai da yawa sun rayu a Makka kuma ba laifi bane amma dai ina maka girman al'amarin ya kai akwai sahabi irin Ibn Abbas da ke tsoron zama a wurin dan kada yi mummunan tunani ya je lahira a masa azaba. Shi kaga al-haram anan wurin shine al-mani wato shi wannan garin ko masallacin yana hana wasu abubuwan da idan kai a wajen ba laifi bane amma a garin laifi ne. Misali yanzu baro da ke zuwa masallacin harami yanzu ya zama masallacin annur sai ka ga barin nan sai ka buge sai ka kama ka yanka aka soya wa yara kai laifi ba kai ba amma an ka je maka kai fa kai laifi kun tuwa a can ba dama kai kai aiki da sai dai ai tsikiya amma ba za ka yi kai aiki da ita ba saboda darajar garin abubuwa da yawa sun halatta a garuruwan matan bai halatta ba za ka kallon al-haram daga al-man'u ne wato masallaci ne al-mani wanda yake hana yin wasu abubuwa wanda a wajen garin ya halatta amma in ka shigo wurin bai halatta ba to shine da aka samu al-masjidul haram mafhum tayyib wa haythu ma kuntum a ko ina kuke haythu nan zarfu makan ne a ko ina kuke a duniya ana ga ma shine zarfu makan a kowane wuri kake fa wallu wujuhakum shatara fa wallu kufiskan tarfi'ul amri ne umurni ne wujuhakum kuma jam'i ne da wajhun ku fiskantar da fiskokinku shatarafu ai jihataku ta bangaren wannan masallacin wannan yake bayyana mana an ce ina ne alqibla in ka ce gabar ko kuma an ce ina ake kallo ai sallah sai ka ce gabar sai a ce kafafa ba gabar ne alqibla ba ka'aba ne alqibla in an ce ina ne direction din alqibla bangaren alqibla daga garinku ko kasarku sai ka ce gabar amma kai da kake kallon gabar saboda kana Najeriya ne dalili mu muna yamma da Ka'aba ne mu mu da muke nan bangaren yamma ne Afirka ta yamma kamar irin mu da muke nan irin misali Ghana da ke nan wurin ina ake kallo sai a kalli gabar waɗanda suke misali East Africa Afirka ta gabar ina suke kallo zuwa gabar su ne irin su Sudan irin su Somalia su ma gabar ne saboda Ka'aba na gabar da su amma wanda yake Afirka ta kudu misali South Africa ko kasashen da ke kusa da wurin kamar Lesotho ko abin da ya kama da wannan ina yake kallo shi yana gabar ne daga Afirka ina zai kalla ya sallah zai kalli gabar maso arewa zai kalli gabar maso arewa misali wanda yake Europe in ka dauki Saudiya na bangaren Asia ne Middle East wanda ke Europe daga ina ne da Saudiya misali wanda yake Ingila ko wanda yake Germany ina Saudiya take daga gare shi tana kudu da shi ne to shi daga inda yake zai kalli ina zai kalli tana kudu da shi ne zai kallo kudu yayi ibada wanda ke Asia daga cikin kasashe da yawa ne Asia misali yanzu Pakistan wanda yake Pakistan ina Ka'aba take daga gare shi kana Pakistan ina Ka'aba take daga gare ka Ka'aba tana yamma da kai ne tana yamma da kai to tunda tana yamma da kai na za ka kalla kai sallah yamma za ka kalla kai sallah wanda ke Afghanistan Ka'aba na yamma da shi yamma zai kalla kai sallah to kage daga yiro ga yadda kike kallo wanda ke misali South America ina zai kalla kai sallah South America sune su Brazil haka su Argentina su Peru su Chile su Colombia su Uruguay su Paraguay ina zai kalla shi sallah wanda yake North America kamar America da Canada ina zai kalla shi sallah wanda yake Australia ko New Zealand sai ya zaka kare Asia can ya gangara kafa sai ina zai kallo ya sallah daga ko ina kake alƙiblar ka daban ne abinda mutane ba su gane yake ba wata alƙiblar ka ne wata kasa aka ce nan ne duka aka rasa ne kai nan kuwa saboda tunaninka kai kullun gabar to kana zuwa duka da nan gabar ne wani wuri ba gabar bane yamma ne maso kudu wani wuri kuma yamma ne maso arewa so daka abinda shari'a ta ce shine duk inda kake ka kalli Ka'aba so daka wanda ke gabar da Ka'aba sai kalli yamma wanda ke yamma ya kalli gabar wanda ke kudu da Ka'aba sai kalli arewa na arewa sai kalli kudu wanda kuma yake gabar maso arewa da Ka'aba sai kalli ina wanda yake gabar maso arewa da Ka'aba sai kalli ina sai kalli yamma maso kudu yayi sallah to shine fa wallu wujuhakum shatara wa haythuma kuntum ko ina kuke a duniya ba gabar bane za ku duba ina ne bangaren alqibla Ka'aba sai ku kalli wurin ko ya zama gabar ko kudu ko arewa ko yamma ko kuma gabar maso arewa ko kudu maso arewa ko yamma maso kudu ko kuma yamma maso arewa kawai ita za ku kalla sannan wajen kallanta ma baydal mashriq wal maghrib qibla ko da baka ba wai in kana dabda ita sai ka kalle ta kusa da kusa amma in kana nesa dukkan bangaren da ka samu ko da bai zama kan kai kanta directly ka samu ba malamai suka ce babu damuwa kai shi amma ka'ida shine sai ka sanya yi duniya take sai ka rufe ina alqibla ta yanzu mu da muke Africa daga Najeriya ka kuma zaka ga ba wai gabar ne ma kai tsaye ba akwai dan karkacewa kada shine gabar maso arewa kadan wanda suke kallanta gabar kai tsaye su ne wanda suke dabda ita kamar wanda yake bangaren Africa ta gabar kamar Sudan za su garuruwa da za ka kalla kai tsaye ne ko wanda yake ainihin Africa maso arewa kamar Egypt za ka ga sun kalla kai tsaye ko wajen Libya ko Morocco ko kuma bangaren Algeria nan suke kallo an gane kuwa amin ya rab Allah ta'ala yace ko ina kuke sai ku kalle ta wadannan ladina utul kitaba lalle ne wadanda aka ba su littafi sune al-yahud wal nasara la ya'lamuna sunatan annahu al-haqqu min rabbihim cewa canji al-qulan nan da aka yi gaskiya ne daga wurin Allah cewa qur'ani gaskiya ne cewa manzon Allah gaskiya ne ibnu abbas Allah ya kara masa da yace sun san gaskiya ne don sun san manzon Allah baya ƙarya kuma a cikin takardunsu sun karanta gaskiyar magana cewa lalle Qur'ani gaskiya ne kuma annabin karshen zamani bai zo da siffofinsa kuma daga cikin siffarsa shine baya ƙarya duk wannan sun karanta a cikin the book of John the book of Deuteronomy the book of Isaiah akwai takardu da dama da ke tabbatar musu Allah ya ce sun sani cewa annahu lalle shi kaga sai ya ce la lamun kasar annahu lalle shi alhaqu gaskiya ne shine ash-shay'u thabit abu ne tabbatacce min rabbihim daga wurin mahaliccin su wa man lahu bi ghafilin Allah bai kasance yana gafara ba amma ya amalu daga abin da suke aikatawa saboda la tasabanna Allah ghafilan amma ya amalu zalimun innama nu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar Allah ta'ala baya gafara a cikin hadisin Bukhari yace inna Allah la yumli lil-zalim hatta idza akhadahu lam yuflih وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهو ظالما ان اخذه اليم شديد الله yana jinkirtawa masu zalunci mushrikai sannu sannu har ran da zai damce su idan gidan je su ba sa kai labari Allah ta'ala ya kare mu daga damfarsa na'am
wala in atayta alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tad'u qiblatak وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ
ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب اذا ذاك ذو ولد اكا با ولتافي بكل ايه ده قوه ايه ما تبيو قبلتك فذات بي القبله قبل محمد صلى الله عليه وسلم وما انت بتابع قبلته وما كيما بذاك بي القبله سوا وما بعضهم بتابع قبلته بعض kuma sashinsu baya bin alƙiblar sashi, kuma ba za su yadda da juna ba. Wala in tabata a hawa a hum, idan kuma ka kuskura ka bi san ransu kala-kala, min ba da ma ja aka minan ilimi bayan abin da ya zo maka na ilimi, in na ka lalle kai izan a wannan hali da minan zalimi da ka shiga cikin azzalumai, Allah ta'ala ya kare mu daga wannan. Wala in ataita, ai bi ma'ana wala in a ataita alladhina utul kitaba, idan zaka ba wa waɗanda aka ba su littafi, me bi kulli ayatin, dukkan wata mu'jiza da zaka kawo ko kuma aya a Qur'ani duk ya shiga ciki, saboda an kira aya ba ishara ga Qur'ani ba, in ana dingina ga annabi yana nufin mu'jiza ne. Idan zaka zo musu da dukkan mu'jiza ko wata alama da ke nuna gaskiyar maganarka, Allah ta'ala ya ce ma tabi'u qiblatan ba za su bi al-qiblatan ba. Me yasa ba za su bi al-qiblatan ba? Saboda ka'idar su zamani ya ja fatala alaikum al-amadu faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun, shine alam ya'ni lil ladina amanu an tamta qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fatala alaikum al-amadu faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun, zuciya su ta bushe. Shi yasa idan addini aka same shi da arhayar da nake yawan goranta mana mu musulmai cewa mun samu musulunci a bulus, kuma aka yi shekaru ana yi, sai kaga mutane sun daina aiki da addini sun koma alfahari da shi. Ni za ka ce kafiri, ni za ka ce na bid'a, baba na fa, kaka na ma fa, limamin juma'a ne, to sai ka zama alfahari. Saboda me? Saboda mun samu addini cikin ara'a, kuma mun yi shi kenan sai ya zama kaman wani yayi ne ba daina ma yayin. To haka Allah ya siffata su. Shi yasa yake ba za su bi al-qiblar ka ba. Dalilin su kuma sune ɗabi'ar su asali, al-yahudu wa nasara, asalin ɗabi'ar su suna da rike addini wasa da kuma sharholiya. Kisa Allah ta'ala ya ji hankalin mu'arama zuwa ga wannan a cikin suratul ma'ida aya ta 67.
Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban min alladhina utul kitab من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين.
Wannan shine muhallin shahid. Allah yace ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya. Saboda sun riga sun rike addinin ku a matsayin sharholiya da wasa. Wannan shine tabi'ar yadda al-yahudu wa nasara ke mu'amala da musulmi, sai su mai da addinin namu kaman wasa. Sai sa Allah ta'ala yace ba za su bi al-qiblar ba, saboda ɗabi'ar su sun rike maka addinin ka kaman wasa. Allah ta'ala yace wa ma anta bi tabi'in qiblatahum, kuma kai ma manzon Allah ba za ka bi al-qiblar su ba, saboda an riga an canja maka, su sun rike tasu da suke kai ko ba za ka bi ta ba. Kuma Allah yace wa ma ba'dukum bi tabi'in qiblata ba'd, sannan tsakanin su sashi ma baya yadda da al-qiblar sashi. Yahudu ba su yadda da al-qiblar nasara ba, nasara ba su yadda da al-qiblar yahudu ba, don asali al-yahudu daga inda suka rayu suke kallon al-qiblar su suna kallon gabar ne, nasara yamma suke kallo. To haka idan ka ce ba yahudu ya bi al-qiblar nasara ba zai yadda ba, haka idan ka ce wa al-yahudu ya bi al-qiblar nasara ba zai yadda ba, nasara ba su bin na yahudu, yahudu ba su bin na nasara. Saboda ɗabi'ar su asali mu'amala da ke tsakanin yahudu wa nasara gabar da suke yi wa juna ta fi wanda suke musulmai asali. Shi yasa ka duba duk wani haka da suke mu'amalantar juna, wa kalatil yahudu laysatil nasara ala shay'in, yahudu suka ce nasara kushir ne, wa kalatil nasara laysatil yahudu ala shay'in, su ma nasara suka ce yahudu ai kuma shir ne, hayaniya ne, dole ta ce ɗabi'ar ta su. Shi yasa Allah ya ce su ma in ka bar su da juna ba za su ittifaqi kan al-qibla ne ba. Al-nasara za su ce a'a ku dawo namu, al-yahudu su ce a'a sai dai ku dawo namu. Shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ma ba'dukum bi tabi'in qiblata ba'din, sashin su ma ba zai daidai sashin wa juna ba. Kuma a ka'ida a tarihi yahudu sun kafirta al-nasara, al-nasara sun kafirta al-yahudu, a cikin su babu wanda ya da dan uwansa musulmi ne. Al-nasara sun yadda da at-taura da annabi Isa amma ba su yadda da al-yahudu ba, saboda me suna ga ai al-yahudu sun yi rejection ma annabi Musa, sun cutar da shi, sun markariya, sun markazafe. Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina azaw Musa fa bara'ahu Allahu mimma qalu, zaka sun yadda a tauna da bijila wanda kace waɗanda aka sako su su ɗan duniya ne ba su mai wa annabin Allah karawa su kuma ne hudu suka ce mu ba mu yadda da Isa da bijila saboda duk mu aure ba mu yadda su ba to ya ga ina maganar hadin kai anan in kaga kan ya hada to kila an zo da abokin gaba ne shine musulunci wanda ya taso duk duniya babu addini da ke bunƙasa a yau irin addinin musulunci to wannan shi yasa sai kaga wai abokin gaban abokin gabanka to abokin ka ne idan shine an samu common enemy kai baka san wane wane bai san sa to ko da tsakanin ku akwai karamar matsala tun yanzu ga wani babban abokin gaba da sai ku zama abokan juna to shine yanzu siyasar a duniya kuma gaban da musulunci shine bunƙasan da musulunci yake yi saboda duk wadannan wuraren ka duba yadda aka yi su da gaba da kasar Sham wai ke maganar musulunci amma yau ka je Syria asali kasar musulmi ne so wane ne majority a Lebanon so wane ne a Palestine duka musulunci ka zo kasar Laraba ka duba jaziratul Arab ka duba yadda musulunci ya mamaye wurin ka je irin Asia ka tafi irin Indonesia ka tafi irin Malaysia can fa eastern countries ka je ka ga yadda musulunci yake to ko ina addinin shiga yake yi yau ka tafi Turai ka ga yadda ake shiga addinin musulunci a cikin birnin London akwai masallacin Juma'a ta guda 80 a cikin London kare ka da masallacin ta guda 80 a cikin London to in ba musulunci ba wani addini ke da wannan to haka in ka tafi America haka zaka gani in ka tafi Canada haka zaka gani za ka ga musulman ba su da yawa amma za ka ga suna da ruhi akwai rai kuma ba ka ganin su a mace za ka ga suna motsi za ka ga duk inda suke za ka ga koyaye dai sai an nemi wani wuri an tsaya an ce ga masallaci nan an yi shi kuma sai ka ga daga lokacin sallah ya kowa zai bar aikin da yake da masallaci to idan addini yana da rai ko masu bin addinin suna da rai to wannan yakan mai da addinin sai zama kaman abokin gaban sauran addinai tare da fashi addinin musulunci baya gaba da kowa a cikin su bal ma so yake su zo dan mu kudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare wannan yasa kullum muke baza ayoyi muke kiran mutane ga addini kuma ba ma fada saboda mai abun fada baya fada in dai kana da abun da zaka yi fada na hujja to ba ka fada da kowa shi yasa ko da zamu karanta addini wani bai ji dadi ko ni ya zagi muna kulawa sai mu yi kaman ba mu ji ba saboda ayoyin da ke gaban mu sun shagaltar da mu daga mu kawai go kana da abin da zaka fada to me zai saka tsaya fada wanda kaga an yi magana sai fara fada sake to bai da hujja Allah ta'ala yake wala in ittaba'tu ahwa'akum annabi idan ka bi son ransu kalman ahwa jam'i ne na hawa hawa shine guda ɗaya son rai ahwa jam'i amma a wajen bahaushe son rai bai da jam'i kaga wannan shine matsalan fassara yare zuwa yare in balarabe ka ce ahwa'akum ya fahimci magana amma mu sai mu ce in ka bi son ransu amma kuma jam'i ne in muka ce ba za mu jam'antar da shi ba ana jam'antarwa sai da wata magana ta daban to wannan shine conflict na language amma ba tare da yanka ce ahawa a ku duk inda kai wasan rai jam'i ya tabbatar da bata ta kai bata bata ta kai iyaka a ce son rai a masa jam'i to bata ta kai iyaka saboda su suna da son rai shi sai Allah yake wala tattabi ahawa a qaumin kada zallu min qabl wa adallu sabila ko wa adallu aswa sabila to dan Allah yake wala in ittaba'at ahwa ahum idan har ka bi son ransu jami kalmar hawa shine daya ma'anar ta alluga shine karkacewa shine almailu ka karkace saboda son rai ai karkacewa ne ga gaskiyar sai mutun ya karkace to sai ke cewa son rai shine karkacewa kada ba shi hujja sai ya karkace to shine kalmar hawa shine almailu yasa qur'ani yace wan najmi idha hawa ai idha malali sadaka in ka bi son ransu min ba'di ma ja'aka min al-ilmi bayan abun da yazo maka na gaskiya annabi zai yi bi son ransu ba zai taba yi wa bi son ransu ba sallallahu alaihi wasallam sai dai abun da aka yi ka'ida anan a larabci na da wata ka'ida da ake cewa ko da yake a Hausa muna da shi shine ana tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro ba abun da zai sa annabi bi son ransu me dalili shi ya roki a tambi al-jibla to zai kuma bi ya sake bin nasu tunda shi yake nasu amma abin da ake anan shine ana tauna tsakura ne dan aya ta ji tsoro wato ni da kai ake gayawa idan muka kuskura muka bar Ka'aba muka koma inda suke kallo to akwai azaba to shine sai aka yi addressing din sa shi tunda shine jagoran mu abin da ba ki ta uban tafiya sallallahu alaihi wasallam to sai aka ce in yabi sarrai to kaga mu da ba kowa ba
kowa sai shiga sai ta yi sa tunda annabi da kansa aka ce in ka ji san rai to da ni Isa da aran man Abdullahi da kai me zaura zaka yi wasa ai ba magana wala tunda annabi da kansa aka ce in ka bi haka Allah ya gaya masa to kaga ni da kai ba magana din san rai wannan aya tana da yar uwarta da ke kama da wannan aran man a cikin suratul zumar dan Allah ta'ala yake cewa
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين
آية تستندبر ولقد أوحي إليك حقيقة من يوحي يزوى غريكا وإلى الذين من قبلك لولا لسكر غايك لئن أشركت إن كي شركا ليحبطن عملك ريبا تأي شركا sai ba annabi ya shirka amma zaka ce in annabi ya shirka to aiki bai na lafi kaga ba shi ake cewa kada ya shirka ba wai ni da kai ake ga amma sai aka yi addressing din sa dan me dan mu mu shiga taitayin mu kace to aka ga annabi wannan to kuma ni wane ne in nayi wasa to sai kaga abun ya taba jikin ka ko wani aka je sai ga baban ka ya ce ranka dade haka to sai ga kai fato ina ji faduwa ma za ka yi saboda me saboda na gaba da kai ma ka ga yadda ka ga ai ba magana sai an da aya ko hadisi inda ga baban ka yi sai to kai kuma ai ba a magana to shine ake wa Allah magana cewa in ka bi sarrasu amma ba zai bi ba amma wai ana nufin ni da kai kada mu bi sarrasu saboda me saboda gaba ɗayan su mutane ne wanda sabon Allah bai dame su ba kisa Allah yake cewa za ka same su da zunubi da gaba da cin haramun da komai da komai a ran ma duba ko da cikin suratul ma'ida aya ta 62 da zuwa ta 63
tara kafiran minhum yusari'un fil ithmi wal udwani wa aklihim as-suhth لبئس ما كانوا يصنعون
لولا
ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يفعلون
شيخ الله تعالى يصف ورزق ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم جماعة نما سجاوات صاب الله سبحانه وتعالى والعدوان وأكلهم السبط لبيث ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السبط الله تعالى حكى هي صفة ذاك متانين ده سكي ده صنصا بون الله بسا قد بي أرسو شيسا قومي الله يتي سيتي سيشنجا كويكو تي حتة النجف لكم خطاياكم سكتي حنتكم سكتي فلان أبن داك جسو فلان Allah ya ce in ka bi son ransu min ba'di ma ja'aka min al-ilmi abun da yazo maka na ilmi zaka kira shi bil ma'rifa alifun da lam shine definite wato the knowledge abun da yazo maka na ilmi da wannan Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi yake cewa duk ilmi a duniya kowani ilmi bayan ilmin Qur'ani shi zai Allah ya kira shi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi sai ka ce the knowledge saboda shine asalin ilmi ilmi shine na wahayi wanda ba theory bane ba hypothesis bane shi asalin tabbas ne divine method ne shine wahayi ne wanda ba kuskure a cikin kwata kwata shi sa wahayi ne kadai ilimin da babu kuskure a cikin sa amma duk wani ilimi ana fara da theory ne a hypothesis a gwada kaza da kaza ya bada kaza wani hypothesis ma sai zama shirme ya bi kaman theory of evolution ko a duniyar wanda ba kuskure ya zama shirme ne saboda su ma sun san so kibulu ne bai da wani amfani amma shi wahayi na Qur'ani bai zuwa da hypothesis ko wani theory kawai magana ce tabbatacciya babu kokonto akan da zaka ce min ba'di ma ja'aka min al-ilmi kisa babu wani ilimin da yake ilimin Qur'ani saboda shine ilimin da babu kokonto a cikin sa kuma kokonto ko shakka ko kuma rudani ko batanci ba ya shiga cikin sa kisa da a matsayin ka na musulmi wani ilimi yake daraja shine ilimin shari'ar musulunci duk wani ilimi yana biyowa bayan wannan da wannan Ibn Uthaymeen ko rake ta san cewa na zamani ne zamanin ilimi yace wallahi har a yanzu zamanin wahayi shine zamanin ilimi ba wai zamanin technology a yanzu da kimiyya ba zamanin wahayi shine asalin zamanin da aka yi ilimi babu mota babu jirgi tabbata kare amma ababen da ilimi na wahayi a wurin a yanzu technology ba zai iya yi ba technology bai sai ba da technology zai mutu a yanzu ya kawai daga babu zai iya mutu ba sai iya yi ba
duk yadda bature yayin jirgin sama ba zai yin jaki ba shi ya san da kawai ba yayin jaki ba zai yin jaki ba zai maka jirgi daga nan ya kai ka America ya kai ka inda ne ya kai ka Saudi amma ba zai yin jaki da zaka tsaya maybe ko naira 20 ko 30 ba zai yi ba ba zai yin sauro ba kace ana testing baby da me ake testing baby daga babu ake ai ba daga babu akai ba ko me akai ba daga babu bane daga abinda Allah ya akai mi
dan
da asalin zamanin ilimi shine zamanin wahayi shine malaika da bulki sun kuwa ya kawo sako zamanin da ake fadan me zai faru shekara 10 kuma yazo ya faru wannan shine zamanin ilimi da Allah ya dauka abinci saboda mu'jiza zai yi noma abincin da ke subhanallahi wannan shine zamanin ilimi shine ana magana zamanin ilimi ike tarabar sa'atu wal shaqqal kamar sai yanzu ake gane cewa wata akwai tsago a cikin sa amma zamanin wahayi duk mun riga an fada innaka idan ka bi son rasulullahi kai idan a wannan hali la min azzalimina ka shi ne daga cikin azzalumai zalunci shine sanya abu a gurbin da ba na sa ba annabi ba zai bi su ba kuma mu ma Allah ta'ala ya kare mu daga musu biyayya cikin abin da yake na ibada Allah ta'ala ya kare mu ya sa mu gudu tare مدينة تعالى وكذلك تعالى سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أتوب إليك والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. آمين. 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 آم